بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرين شدة غوات رمضان شكرا تدبو دير داري هدو دا تلاتين دا بيار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة وان دا إداتي دا 23 ga watan 7 shekara ta 2014 alisafin turawa a yau zamu kammala kuma mu rufe tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na Kumo Akwa local government a jihar Gombe Nigeria muna cikin suratu Yusuf darasi na 9 insha Allah ta'ala idan ba a manta ba a jiya muna tattaunawa ne akan wato lokacin da shi wannan sarki ya aikawa shi Yusuf alayhi salam cewa ya zo yana son ganin sa annabi Yusuf ya ce a ga mai ba zai zo ba amma sai an wanke shi dangane da kazafi da kage da aka yi masa shine ma har muka kawo hadisi da manzala sallallahu alaihi cewa law labistu ma labisa law labistu fi sijni ma labisa Yusuf la ajabtu da'iya da a ce ni ne na zauna a kurkuku ya adadin lokacin da annabi Yusuf ya zauna to da na amsa kiran wanda ya kira ne yini dan ganawa da shi sarki to yanzu ya tura a gaya wa sarki cewa ba zai zo ba amma sai an tambaye shi ya labarin matan nan ya labarin kuma matan nan allati qatana aydihunna wa qulna inna rabbi allati qatana aydihunna inna rabbi bi kaydihinna alim to shine sai Allah ya ce qala ma khatbukunna idra wattunna yusufa an nafsihi na'amala
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala ma khatbukunna idra wattunna ان يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راود عن نفسه وإنه لمن الصادقين
شيكنا أوجن تنبيا أنا نزا إيا فهنتا إنا شي مطعين يوسف يكوانا شن هكني أبن داك زرجيشي كوبا هكبني قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه shi sarki yake tambaya yaya sha'aninku yaya al'amarinku yake yayin da kuka nemi Yusuf akan kanshi abinda ake nufi anan an yi amfani da lafazin ma khatbukunna idrawatunna ana amfani da kaman taron mata amma ana nufin ita wannan matar matar sarki ake nufi yaya labarinki yaya sha'aninki yake yayin da kika nemi Yusuf dangane da ke banta da ke yayi alfasha da ke yaya lamarin yake a wannan fassara kenan wasu malamai suka ce idan an tafi a haka din ma ma khatbukunna idra wattunna yusufa an nafsi ya labarin ku yayin da kuka buƙaci Yusuf lokacin da aka kawo ku gidan wannan mata aka ba ku abin da kuke yankawa a hannu kulna hasha lillah sai suka ce ma'azallah kalmar hasha lillah tana nufin ma'azallah Allah ya kiyaye Allah ya tsare ma alimna alaihi min su mu ba mu san shi da komai ba amma hakikanin yadda al'amari yake ai matar sarkin nan ita ta nemi Yusuf so kuma jawabin da zai zo nan gaba ita ma ta fito fili ta yi bayani cewa fa gaskiya ita ta nemi Yusuf din nan ba Yusuf ne ya neme ta ba mu ba mu san shi da wani mummunan abu ba kun ga shikenan abin da Yusuf yake bukata kafin ya je gana da wannan sarki ya samu قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ما تسركي تتو الآن ينزو حصحص الحق كلمر حصحص بالصاد تنانهم ظهر وتبين للي ينزو قسكياتا بينتا فتوفيلي أنا راوته عن نفسه نين ينمي يوسف أكان كانسا نين نيميش باشي نيميني با وإنه لمن الصادقين كما يوسف ينتكين ما سغسكيا تافتا تافتو تافتا ويكين تاي بياني دلا دلا أبين دي فاروطة كانت دي يوسف تسيش مي
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
ذلك أي ذلك الذي فعلت من رد رسول الملك إلي وأن يوسف يجب أن يكون أبين دي سانك إنا يدى لو كتند السركي كراني يتين زوحك كوي in tafi ban yadda ba zalika liya'lama nayi wannan ne dan shi sarkin ya sani anni lam akhunhu bil ghaibi ni ban ha ince shi ba a boye akan matarsa wa anna allah la yahdi kaidal kha'inin kuma lalle allah baya shiryar da makircin ko kaidin masu ha'inci nayi wannan ne dan uwanki kaina nayi wannan ne dan in nuna masa cewa matarsa ita ce makira ita ta neme ni kuma gashi tayi bayani da kan kanta wasu malaman suka ce a cikin ayar akwai taqdim wa ta'khir taqdirin zance shine irji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydihunna inna rabbi bikaydihinna alim dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi yadda fasara zance kenan koma gurin mai gidanka sarki ka tambaye shi ya labarin matan nan da aka kawo su gidansa suka yi yanki hannayen su lalle Allah masani ne akan kaidin su da makircin su kuma nayi wannan ne dan shi sarkin nan ya san cewa ni ban ha'ince shi ba a lokacin baya nan dangane da matarsa kulle kulle ne na makircin mata yanzu anan idan kun lura yadda kissar take karanta mana har yanzu fa Yusuf bai hadu da wannan sarki ba ya dai tura ne su da kansu su yi bayani sai sun bayyana cewar shi din nan bai ha'inci ba idan suka yi wannan bayani ya bayyana an wanke shi ba a yi masa wato laifin da ake zargin sa bai yi ba to shikenan kuma sai ya zo ya ci gaba da abinda shi mai gari ya buƙace shi to sai ya ci gaba da cewa
wama ubarri'u nafsi innan naf لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم
يوسف يتوى ما أبرئ نفسي ني بائنا كبتد كينا بني كماني بائنا وانك كينا بني ما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها بأن كولي لي في دكوس كولي أكن كينا بني وانك كينا تركك كينا إن يوسف إن النفس لأمارة بسوء للي رينا تن أدم من يوم أمرنيني دممونا أبو السوء أنا نفع المعصية للي رينا تن أدم من يوم أمرنيني رسابا الله إلا ما رحم ربي illa ma wannan ma din tana nufin manni sai dai wanda Allah yayi masa rahama sune mala'iku kenan wadanda Allah ya tsare su man asamahumullahu azza wa jalla wanda Allah ya ba su kariya mala'ika baya saban Allah malam da Allah ya dirin mala'ika baya saban Allah bai san saban Allah ba bai san zunubi ba da ni ne da kai ɗan adam muke aikata sako muke aikata laifi dare da rana mu yi istighfari mu koma Allah ubangiji kuma ya yafe mana so yace shi ba yana tsarkake kansa bane ba dangane da aikata sabo Allahu akbar ku duba tawadu'u da kankan da kai irin na annabin Allah duk da kariya da ubangiji ya bashi da tsaro da ubangiji ya bashi burhana rabbihi din nan da ya gani amma bai wanke kansa ba shi Yusuf alayhi salatu wassalam, illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, lalle ubangiji na mai gafara ne kuma mai jin kai ne. To yanzu ga jawabin da Yusuf ya isarwa shi mai gari. To bari mu ji me ya faru kuma.
Wa qala al-malik tuni bihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin.
Sarki ya ji labari, ya ji magana da Yusuf ya faɗa kuma ya gamsu. Wa qala al-malik, sai sarkin ya ce tuni bihi, ku dai zo mun da Yusuf. Astakhlisuhu li nafsi, zan sanya shi cikin ƴan fada na kusa da ni. Aj'aluhu khalisan li nafsi, zan sanya shi cikin ƴan kusa da ni, ba wanda yake nesa ba. Falamma kallamahu, yayin da Yusuf ya zo, nan Qur'ani yayi iktisar, bai kawo labarin ga Yusuf ya taho har ya karso ba, to yanzu gashi ya zo din. Falamma kallamahu, yayin da Yusuf ya zo, sai aka ce to ya saurari abinda shi sarki zai gaya masa. Sai shi sarki yayi wa Yusuf magana, qala innaka al-yawma ladaina makinun amin, ya Yusuf yau kai a gare mu, a wajen mu mutun ne wanda kake makinun. Me makin? Mana za makana, mutun ne mai matsayi, mutun ne mai daraja, mutun ne mai kima a wajen mu. Aminun, kuma mutun ne amintacce mai gaskiya. Ku duba bayan abin da aka yi masa a can, an tura shi gidan kurkuku, an daure shi, an yi masa makirci, mata sun yi duk abin da suka yi, amma yanzu dai da yake gaskiya ta bayyana, to shikenan kuma an bashi kariya. A ruwaito cewa sarkin nan yace to da Allah, ina so ne in ji labarin mafarkin da nayi, ina so ka bani labari. Ya ku ƴan uwana, abin da nake so mu fahimta anan a gurguje, duk lokacin da aka jefi mutum da wani sharri ko makirci ko aka yi mai kage, idan dai ya ɗebi haƙuri ya sha, ya daure ya cije, insha Allahu matsayinsa zai bayyana, darajarsa za ta bayyana, kimarsa za ta ɗaukaka. Allah ba zai tozartar da shi ba, ba zai wulakantar da shi ba. Ya kamata mutane mu san da wannan. Kuma rayuwa tana iya yiwuwa duk matsayinka, duk ɗaukakanka, duk shahararka, duk isanka, dukkan bamanka, wallahi wata ran za a iya maka makirci, za a iya maka kulle-kulle, ba dan wani ba, saboda haka rayuwar ta gada, ta gaji jarabawa ne. Amma wanda yake da juriya, wanda yake da dauriya, insha Allah nan gaba shine zai zamanto mai cin nasara. Ku duba wannan bawan Allah, annabin Allah Yusuf, irin makirce-makirce da kulle-kulle da aka yi masa. Amma yanzu gashi nan sarkin da kansa yake cewa qala innaka al-yawma ladaina makinun amin, lalle yau kai a wajenmu mutum ne da kake da makana, mutum ne da kake da matsayi, mutum ne da kake da daraja a wajena, in ji sarki. To Yusuf tunda ya ga ya samu shiga, ya samu matsayi, to bari ya samu makana din da gaske, bari ya nemi wurin da za a kafa shi don ya yi da'awa, don ya samu gindin zama, ya samu ya isar da saƙon Allah. To me yace shi Yusuf din?
Qala ij'alni 'ala khaza'inil ardh inni hafizun 'alim.
Yusuf sai yake cewa bayan abubuwan da suka gudana a tsakani, yace ij'alni 'ala khaza'inil ardh, abinda nake da bukata gare ka shine ka dora ni akan taskokin dukiyar wannan ƙasa. Ana abin da yake nufi da khaza'inul ardh, ana nufin gidan abinci da dukiya gabaki daya. Wace kasar? Kasar Masar. Khaza'inu ardika, duk taskar dukiya da gidan abinci ka sani ni ne mai kula da shi. Wasu malamai suka ce ana nufin ij'alni 'ala kharaji Masar wa dakhlihi, duk harajin Masar da duk income, kudin da ke shigowa na Masar, sani ni ne zan kula maka da shi. Inni hafizun aliyim, lalle ni mai kiyayewa ne, alimun kuma ni mai ilimi ne akan wannan, ina da masaniya. Inam, lalle ya faɗa haka don ku Allah ya bashi kariya din, kuma shi din mai kiyayewa ne, kuma iya dai kamewa aka samu annabi, alimun kuma lalle masani ne, dan Allah Ubangiji ya sanar da shi ya bashi ilimi. To daga nan ne malamai suke fadin wata magana kamar haka. Yayin da mutum ya je wuri ya tarar da lalacewar wurin ta isa, kuma akwai bukatar ya zauna a wannan wuri ya kawo gyara, to ba laifi ya nemi shugabanci dan ya samar da gyara. Yanzu a wannan lokacin kaga ba wanda kai Yusuf, kuma ya ga wuri ne da yake rayuwa a wurin zai iya yin da'awa ya isar da sakon Allah. Kuma a matsayinsa na mai da'awa kawai, in bai samu mulki ba da jagoranci a wannan wurin yanda yanayin yake karanta masa, ba lalle bane da'awar ta su samu karbuwa. So sai ya ce wa sarkin, tunda yanzu gashi shi yake bukata a wajensa, to kafin ya biya masa wannan tasa bukatar sai ya ce, to ni kuma ga abin da nake so, ka sa ni na zama mai kula da dukiya. A wajen kula da dukiyar ne za ku ji irin da'awa da yayi, da kuma taimakon al'umma da yayi, har ma taimakon mahaifin shi da yayi, da gidansu da yayi gabaki daya, da wannan ƴan uwa nasa da suka yi kokarin halakar da shi sai da suka dawo karkashin mulkin sa da kulawarsa. Kuma anan ne ake fada cewa yayin da mutum ya neme ka yana so zai yi amfani da kai, to kai ma yi kokari kai amfani da shi. Na'am, wani ya neme ka zai amfani da kai, yi amfani da shi kai ma. Yanzu misali, wani mai mulki ne ko mai sarauta ne ya kira ka zai amfani da kai saboda matsayin da Allah ya baka na ilimi da karatu, to kai ma yi kokari kai amfani da shi, kai wa addinin ka hidima. Sashi ya ta gina masallatai, sashi ya ta gina wa talakawa makarantu, sashi ya rinka zuwa programs na addini. Ba wai kai a jaka a rinka cin moriyar ka kawai, amma kuma kai baka da sai, baka da wani abin da zaka iya fada ayi ko kar ayi ba. To wannan ya halatta ka nemi shugabanci a lokacin da kake ganin ba wanda ya kai ka cancanta, ba wanda ya kai ka dacewa. So amma a zamani wanda yake akwai wanda ya fika, akwai wanda ya fika cancanta, akwai wanda ya fika dacewa, malamai suka ce bai halatta mutum ya nemi shugabanci ba. Kamar yadda riwaya ta zo a cikin Sahih Muslim, manzo Allah ya yi magana akan neman shugabanci, Kitabul Imara, a cikin Sahih Muslim. Daliban ilimi wanda ya samu dama, don Allah aje a karanta Sahih Muslim, a ga hadisan da Annabi ya magana akan neman shugabanci, wato hadarin ya isa. Hadarin ya isa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa duk wanda ya nemi shugabanci, to Allah zai wakilta shi da shugabancin ya je da kansa ya karanta. Duk wanda ya bude baki ya ce ku zabe ni, Ubangiji Allah zai zare hannunsa da taimakonsa a kansa, zai bashi ya je ya tai. To kaga shine masifar da take damun mu yanzu. Mutum zai fito ya zage zage ya kashe wasu ma, yace sai an zabe shi ma. Ba wai ma magana wai ni a zabe ni ba, a dole ma sai an zabe ni, ko ana so, in ba a yadda ba sai kafarka ta ko dole a zabe ka. Ku kakkashe wanda ku kakkashe, ku mammake wanda kuka mammake, ku hau kujerar da kuka ga dama, ba dan wani abu kuma ba dan niyyar aiki ba, kawai dan a ci dukiyar al'umma a azabtar da su. So wannan ba karamin tashin hankali bane kwarai da gaske. Haramun ne mutum ya nemi shugabanci, kamar yadda hadisai suke zuwa ingantattu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To sai Allah ya ce me,
wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha ولا نضيع أجر المحسنين.
الله يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. كما رحكني مكا كفا يوسف شيني مكنا مكا كفا يوسف يذا مكا ففي مصر مكنا ينا إيادوكم كما ملكنا مكا ملكا مصر قسم مصر انك باكي ديا. Allahu akbar, mutumin da ya zama da yana cikin kurkuku, shi yake cikin kurkuku, shi yake azabtarwa, har ma nema yake don Allah a dan san da shi. Allah ya ce gashi nan mun kafa shi, yatabawwa'u minha haythu yasha. Yatabawwa yana nufin yatasarraf, zai yi tasarrufi a cikin garin Masar haythu yasha, duk inda ya ga dama. Nusibu bi rahmatina man nasha, wanda yake zaune a kurkuku an daure shi a gida ko katanga baya iya tsallakawa, gashi an ce zai zagaye kasar duk inda ya ga dama. wani abu sai rabbul izzati fa inna ma al usri yusra kenan dukkan wani kunci da ka sani wallahi yana tare da sauki insha Allah albishirinka wanda kake kuntace albishirinka wanda aka tsananta mawa albishirinka wanda aka tozartar wallahi akwai taimako akwai agaji nan gaba insha Allah ta'ala da zai zo maka nusibu bi rahmatina man nasha muna bayarwa da rahamar mu muna bawa wanda muka ga dama kalmar rahama anan tana nufin ni'ima ay nusibu bi ni'matina man nasha muna ba da wanda muka ga dama ga ni'imar mu wala nudi'u ajra al muhsinin ba ma tozartar da ladan masu kyautatawa Abdullahi dan Abbas yace wala nudi'u ajra al sabirin kenan ba ma tozartar da ladan masu hakuri masu juriya masu dauriya aiko lalle Yusuf yayi hakuri aiko lalle Yusuf yayi juriya aiko lalle Yusuf ya dauri to haka ake so almajiran Yusuf ku zamanto masu juriya masu dauriya masu ainihin wato riko da aqida ta kwarai duk wanda ya bi hanyar annabawa wallahi yana bukatar ya dauri wanda ya bi hanyar annabawa yana bukatar ya hadiye wanda ya bi hanyar annabawa iya bukatar ya nesanta tunanin shi kada ya zama mai gajeren tunani wala nudi'u ajra al muhsinin sai Allah ya ce wala ajrul akhirah
wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun
sai ce to kuma ladan lahira khairun lil ladina amanu lalle ladan lahira shi fa alkhairi ga wadanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma sun kasance masu takawa masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala anan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci kuma akwai sauran program da za a yi kuma wannan aya ta 57 akan ta ne ya kamata mu tsaya a wannan shekara a cikin wannan tafsiri daman na fara ne dan saboda a jira manyan baki da aka gayyata su zo wannan wuri dan isar da sako na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya sa albarka cikin abin da muka yi Allah kuma ya yafe mana kurakuran mu Allah kuma ya ji kan magabatan mu ya sa aljanna ita ce makomar mu malam bismillah
ani anan ni bayani a madadin dattawa ko kuma daga cikin dattawa okay da wannan ne okay ta mangan suna da ina da points guda biyu da zan yi magana akan su bara a wannan lokaci aka kulle wannan karatu to kuma wasu daga cikin mu samu dama Allah ya dawo da su balaba misali baladan juma da yake cikin harkokin nan tsindu Allah ya masa rasuwa kafin wannan lokaci muna fatan Allah ya yafe masa kuma ina jan hankalin matasa da su yi koyi da irin Alhaji Bala dan yayi nuna hazkanci a cikin harkan nan kuma ina jin har ma mallan yana ce masa irin wannan ayyuka da kai fa din fa Allah ya taimake ka ka dore da shi to akwai sakamako mai kyau ranan gobe saboda haka ina jin hankalin matasa ba wannan Allahu Akbar Allahu Akbar a ai aiki irin wannan aikin wanda yake tsammanin za a samu sakamako ranan gobe wannan shine na farko na biyu bare mallan yayi ta bayanai game da mata sun yi ta karar mu a wajen mallan to amma na ina noting sai naga bana mallan ya rage bayani akan matan wata kila shi ma ya gane cewa mu ma mazan muna da kokari kokarin shine wannan abinda suke nunawa ba shine abinda yake bayyana mu tsakaninmu da su ba saboda haka muna fatan matan su ma su kyautata zaman su tsakanin su da mazajen su kamar yanda mallam ya ta bayani sannan magana na uku mallan yayi bayanai da yawa game da haɗin kai. To ina ganin kaman mallan yayi achieving wasu daga cikin aims din wannan tafsiri da ake yi, don a nan garin dai a wannan shekarar ta fi bara kyawu a wajen haɗin kai. An samu haɗin kai tsakanin musulmai fiye da shekarun baya, kuma wannan ba ya samu dalili da sakamakon irin waɗannan bayanai da malam yake yi na a haɗa kai. Har ya zamana duk malamin da zai zo koda daga wani wuri ne, shi ma sai ya ɗauki wannan tafarki na maganar cewa mu a haɗa kai. Don gaskiya ne, kuma idan ba mu haɗa kai ba, muna da abubuwa da yawa a ƙasar nan kamar yadda malam yake faɗi, wanda shike suna da tada hankali ga duk wanda yake bin abubuwan. Idan kana karanta jarida ko kana shiga intanet ko kana wani wuri, kana ganin abin da yake faruwa, musamman ko da radio. Yanzu misali kamar yau, ɗaya daga cikin malaman ƙasar nan ne fa aka kai mahari, kuma shekaran jiya nake tsammani ko shekaran jiya wancan ko kwana uku hudu, shi malam din da wayancan malamai da suka zo daga Kaduna da Maiduguri sun yi bayani game da malamai suna cikin hatsari. Har ma an kashe Mahmud Jafar, Allah ya ji kanshi, an kashe Albani, sannan wasu suna on target. To kun gani fa abin da ya faru yau din nan. To saboda haka idan ba mu yi kokari muka haɗa kai ba, haka za su dinga kashe mana malamai, sannan kuma mu muna nan muna zanne muna kallon su. To Allah dai ya sauka. Allah ya sauka. Saboda haka a wannan jawabi da aka bani lokaci, jawabin ba za su kare ba. Nagode, kuma Allah ya sa baduwar haka ma da mu za a yi wannan abubuwa. In kuma Allah ya sa kwanakin mu sun kare, Allah ya sa bisa imani mu kare. Assalamu alaikum.
Allah ba da lada. Wannan shi ne jawabin Malam Baba da Mudukul a madadin dottawa da suke dafawa kwamiti na ganin samun ci gaba na wannan karatu. Da fata Allah ya saka da alkhairi. Har yanzu dai muna na a cikin kwamitin gudanar da wa'azi din, gudanar da tafsir din, insha Allah za mu gayyaci Malam Usman Muhammad Murshid, shi ma ya zo ya yi jawabin godiya musamman ga sauran jama'a da suka daddafa suka taimaka a bayyane ko a ɓoye ga wannan kwamiti din, insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا مر مسلطوا تتبت على مدعوك كنسركي واندا cikin yaddarsa da ni'imarsa da baiwarsa ya hada mu a wannan wuri, kuma ya taimake mu wurin gudanar waɗannan karatuttuka. Muna miƙa godiya ga Allah Ta'ala da neman kuma ya ƙara mana ni'ima da taimako. Sannan ƴan uwa, wannan al'amari na gudanar da karatuttuka kamar yadda kuke ganin sa, za mu miƙa godiya ta musamman ga shi malam da ya bada gudunmawarsa dare da rana. Karatuttukan suna nan da yawa, ya zo nan. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya saka masa da gidan aljannar Firdausi. Sannan a madadin kwamiti na wannan tafsir, muna miƙa godiya ta musamman ga ƴan uwa da suka bada gudunmawarsu a wannan harka, wanda akwai daga ciki akwai ƴan kasuwanmu, akwai ma'aikata, sun ba da gudunmawa kwarai da gaske. Sannan kuma su din kansu ƴan kwamitin, Allah cikin ni'imarsa sun yi iya kokarinsu wurin ba da gudunmawarsu. Gashi suna aiki da jikunansu, sannan kuma suna ba da dukiyarsu. Allah ya saka da alkhairi. Sannan kamar ƴan siyasarmu da ke nan yankin Akko, su ma sun taimaka a cikin wannan tafiya din, mazansu da matansu. Allah ya saka musu da alkhairi. Sa'annan akwai dattawa kamar yadda wanda ya gabata ni yana daga cikin dattawan da suke ba mu goyon baya da shawurura da ainihin taimako da dukiyansu da tunaninsu a cikin wannan tafiya. Allah ya saka musu da alkhairi. Sa'annan ɗan hizba ba za mu manta da su ba, su ma sun ba da gudunmawa mai ƙwarin gaske a cikin wannan tafiya ɗin, da fatan Allah ya saka musu da alkhairi. Sa'annan su kansu masu sauraro, yadda suka ba da haɗin kai a wannan wuri, muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala da ya karɓa mana wannan sauraro, ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara, ya kuma sa aljannar Firdausi ita ce makomarmu. Sa'annan ɗan uwana, kamar yadda kuka ga wannan karatu yake gudana, na san insha Allahu ko ba a gaya wa mutum ba ya san aikin, akwai aikin kuɗi a cikin wannan harkan karatu. To lalle wannan kwamiti kofar ta a buɗe yake na neman ƙarin members na kwamiti, saboda ƙarfin taimakon ƴan kwamitin su suke taimakawa tafiyar. So don haka duk wanda yake ganin yana da daman yadda zai shiga cikin wannan kwamiti ɗin, ya ba da taimakonsa na tunaninsa da lafiyansa da kuma dukiyarsa, to kofa a buɗe take. Sa'annan kuma akwai bukata da kwamitin take da shi, wanda gaskiya ba sai mun ce gashi ba, amma dai kamar yadda na tattauna da sauran ƴan uwana cewa a yanzu hakan ma dai ba za mu bar kowa ya tafi ba tare da ya samu wani lada na musamman ba. Da haka muka yi shawarin cewa za mu nemi taimako a yau ɗin nan, ganin cewa mutane da yawa sun yi ta korafin cewa an dunkule ladan wannan abun a wuri guda, ba a ba wasu daman suka sa jarinsu ba, saboda wasu suna ba da kuɗi mai ɗan dama, to wani kuma yana tunanin in ya ɗauko naira 100 ko naira 50 ya ɗauko ya kawo kwamiti, yana ganin kamar da kunya. Amma dai yanzu za a ba da wannan daman, wanda duk yake da niyan taimakawa yake da kuma abun da zai taimaka da shi ɗin, insha Allah kofa a buɗe take. An jima kaɗan nan za a umurci ƴan hizba, ƴan agaji su zagaya su nemi taimako. Kamar yadda na ce, godiya ta musamman ga ainihin ƴan hizba tare da ainihin ƴan agajinmu na Jama'atu Nasrul Islam, wanda su ma duk motsi dai tare da su ake yi. Sa'annan kuma da wasu nau'i na ƴan agajinmu na Izala, su ma dai sun ba da gudunmawa daidai gwargwado. To wannan dai a taƙaice godiya ce ta musamman wacce jagoran wannan tafiya, shi ciyaman na wannan kwamiti, ya umurce ni da na ainihin yi wannan godiya, shine Alhaji Muhammad Ismail Siti kenan. Daga ƙarshe zan miƙa godiyata ga ainihin Alhaji Usman injiniya, wanda wannan haske duk da muke ta sha a wannan wuri, kuna ganin wutan korawa ba ta yi, shi ya ba da janareto mai ƙarfin da zai ɗauki wannan wutan, har ma da ƙari inda za a ƙara zai ɗauka. Allah ya saka masa da alkhairi, ya biya shi da gida aljannar Firdausi, da dai duk waɗanda suka ba da gudunmawa na shawari ko tunani ko dukiya a cikin wannan, ba zai yiwu a ce sai an ambaci kowa da kowa ba. Da fatan Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya karɓa mana ayyukanmu, ya haɗa mu a gidan aljannar Firdausi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wannan shine jawabin Malam Usman Muhammad Murshid a madadin shugaban kwamitin gudanar da wannan tafsiri, da fatan Allah ya saka musu da alkhairi dukansu. Yanzu za mu gayyaci ɗaya daga cikin manya-manyan bakinmu, wanda suka wo tattaki musamman daga Kano, suka baro ayyukansu da sauran ɗawainiyoyinsu musamman da wannan lokacin na Ramadan ɗinnan, suka zo don su shaida rufe wannan tafsir. Za mu ƙara ba Malam Ikrima dama a wannan wuri, ma ya sake cewa wani abu a karamar kallon.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko ina so in isar da sako na ainihin daliban malam kulliyarsu da muke karatu a masallacin Usman bin Affan dangane da sako na ta'aziyya na ƴan uwanmu da suka haɗu da hatsari suka rasa rayukansu tare da cewa mun zo da malam ɗin murakoshi ta'aziyya. Amma dai yana da kyau a wannan taron da muka haɗu gaba ɗaya mu isar da wannan sako namu gare ku, wannan ƴan uwa namu Ubangiji Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama. Abu na biyu, muna isar da gojenmu ga iyayenmu da ƴan uwanmu ƴan kwamitin wannan da'awa da ake ta yi a wannan wuri shekara da shekaru dangane da yadda ake ɗaukar nauyin tahowar mu zuwa wannan gari, a ɗauki nauyin ba mu makwanci, a ba mu abin da za mu ci, a yi mana dukkan hidimar da za a yi mana. Allah ya isa kai da alkhairi, Allah ya ƙara zumunci. Wannan karatun gaskiya dai mu dai dan ba nan muke zaune ba ne, amma Allah ya muna alfahari da karatun nan da ake, kuma da so samu ne damar rinka morarsa kamar yadda ƴan uwan wanda suke zaune a nan suke morarsa. Amma ba za mu samu damar yin hakan ba saboda usure-usure na rayuwa. To muna so mu isar da wani sakon wanda muka taho da shi a maimakon ƴan uwana ɗalibai, wanda a nan wurin muna da yawa, gaskiya muna nan da yawa a nan wurin a zaune, wasu an san su, wasu ba a san su, wanda muka zo tare da su daga Kano. Gaskiya idan muka zo nan muka kalli dandazon matasan da suke zaune a nan kansu ba hula, wallahi sai mu ji ana muna wata allura kamar irin ta soja. Wato akwai sare, cikakken sare cewa garin Kumu Allah ya albarkace shi da wasu matasa wanda wato za a yi cewa wannan tafiyar suna ɗin hidima har illa masha Allah. Wannan dandazon naku sai muka ga ya dace, mu dai tunda ba a nan muke ba, ba mu san abin da yake faruwa ba kwana 26, ko an faɗa ko ba a faɗa ba, amma mun san an faɗa, ana ta jan hankali tun daga malam Azmar Anan. To tare da haka ku ne gatan Kumu yanzu, ga ku a zaune bataliya bataliya, ko a mutu ko a rai akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ku sani ku ɗan uwa, akwai wata annoba da take ta yawo yanzu a ƙasar nan. Sakon mu ɗaliban malam da muke Kano shine lalle ku tsare mutuncin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Din yadda za a yi, yadda kuka taru din nan bataliya bataliya, to kar a bari wani cin mutunci ko izgiranci shigo akan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Banda kuma duk yadda za a yi banda kuma, saboda haka ku tsaya tsayin daka a yi karatu mai kyau, karatu mai inganci, wanda za a rinka kare martabar sahabbai, saboda kar a shigo garin kuma a zo a yada wannan abin a garin kuma. Na san ba zai yada ba idan an kalle kuna, to amma sai an yi karatu. Mu da abin da muke yi da malam bai wuce karatuwa, zamana a nan yanzu ina magana da ku wallahi darajar karatu ce. To dazu babanmu Malam Ibrahim ya yi ta jan hankali a masallaci na kofar fada akan karatun nan, kuma yanzu ma baba Adamu ya zo ya sake cewa to karfi kuma a zo a rinka jin tafsirin, kuma ba a aiki da shi, kaga ilimi bai yi amfani ba. To a cikin aiki da shi din lalle akwai sakonmu na ku kare martabar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama kuma tana nan banda sunna ba abin da ake yi a kuma. Da fatan Allah ya bamu dacewa, Allah ya sa mana albarka, wannan malami namu Ubangiji Allah ya kare shi da lafiya, muna fatan dukkan wanda suka sa hannu wannan tafsiri yake gudana shekara shekaru ubangiji Allah ya musu sakayya da aljannar firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wannan shine jawabin Malam Ikrima a madadin sauran dalibai da suka wutattaki daga Kano. Da fatan Allah ya ba su gadan ziyara da sada zumunci da kuma duka abubuwan alkhairi da suka zo mana da shi, Allah ya ba su kyakkyawan sakayya. A yanzu za mu waiwaci zuwa ga malamanmu waɗanda suke cikin gari, suke ta hidiman ko kuma faman karantar da mu a duk shekara ko kuma a duk tsawon shekara kafin zuwan malam ɗin. Insha Allah za mu gayyaci Chief Imam na Akwa Local Government, wato Malam Isa, shi ma ya zo ya ɗan sa albarka a wannan wuri. Akaramaka Allah ya tabbata.
Kamar yadda na ce, an ji makarantar da mun dama ba da damun masu ba da gudunmuwa su bayar. Yanzu dai a takaice an ba da dama ɗan agaji da yi sa a za ka zo a ƙarshe wannan
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ونقول يا الله ونقول ونقول خلرت من رفع ونقراتون تفسيرين ونشكرا داما أقول لك أن يتناني أكام ونقول a yanda Allah ya sa Allah ya albarkace mu da matasa da kuma dattabai wanda alhamdulillah wanda suke zuwa saurari wannan karatu din. Kaman dai yanda muke fadi a kullun wannan irin karatu a mu kam a gaskiya har ga Allah kusan mu ce ya zo kawai da ra'ayin mu ne. Karatu ne wanda ake yin sa wanda muke sauraro wanda yake jawo haɗin kan musulmai, wato muka anan sai mu ce wannan shine za mu ce to na ɗaya don sabili da ni duk karatun da ake a garin nan ba na yadda in fito wa kaina zo ko a ba ni ba komai ba ne, amma ba zan yadda da cewa in zo har a ganni har ma wani abu in zai a ganni a fili ba, don sabili da ni ina ganin wasu abubuwa wanda ni ɗin kusan ba irin sa nake hange yafi dacewa ba. To amma alhamdulillah a irin wannan tafiya sai naga tafiyan ta dace da irin yanda ni nake tunani ko kuma nake ganin wasu wurare ake kira a kai na haɗin kan musulmai. A tuna a koyaushe shi musulunci yana neman haɗin kai. Haɗin kan nan je ka in ya so ko akwai kungiyoyi ko babu, to kungiyoyin nan su fahimci cewa shauran abubuwan da ake yi tun farko shi musulunci yana kira ne akan haɗin kai. Tunda yana kiranka in kana sallah kai kadai, ya ce maka ka samu dan uwanka ku yi jam'i kun fi samun lada. Bayan wannan aka ce maka duk sallan jam'in nan ka rufe masallatin ranar juma'a ku je ku yi juma'a. To in shekara ta juyo fa sai aka kira duniya gaba daya aka ce ta je ai aikin hajji wanda shi dinnan an farlanta shi ma gaba daya. In ka je kuma zaka samu kowane irin mutane ne za su bi limami daya suna gargashin kalma guda daya, ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi. Don haka ne na yi farin ciki kuma matasa kusan in ce muku yanda kuka dauki fahimtar irin wannan wazi, to ina tunanin cewa kun samu foundation dinsa daga can wajen makaranti. Don babu wanda zai je ya zamanto shi malamin makaranta ne ya koyar maka da wata aqida banda aqidar musulunci wanda take koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ba zai ce maka gashi can gashi can gashi can ba, sai ka je gida ka dinga rarrabawa abinka. don haka matasa mu za mu iya cewa to mu dauka kusa daga abokanai zuwa dada yaukan hadda jikoki anan to kusan an ci sa'a wannan dai tafiyan tana yin karfi yanzu har ita ce ma take abun nan take shinye kusan kungiyoyin haka dan kowa yana nan to don haka alhamdulillah kowa ya tabbatar da cewa gaskiya ita ce gaskiya a addinin Allah igiya ce guda kamar da Allah yake cewa wa atasimu bihablillahi jami'an to abun da kake tunani in kana tunani zan yi kaza ne ko don in samu biyan bukata na ko kuma zan fadi kaza ne ko in zo in samu biyan bukata na to albarka shi addinin musulunci guda ɗaya yake kalmar nan ta la ilaha illallah ita ce in tai karfi kai sallanka kai azumi ka samu abinda zaka fidda zakka ka samu nisabin ka fidda zakka ka samu ikon zuwa haji kaje haji to wannan fa shine musulunci to bayan sa sauran abubuwa duka sai dai ayi su wanda suka kasance a nafilfili bayan wannan don haka yan uwa musulmai da sauran yara wanda nake gani matasa don a wani wurin akan she wato ita yabanya addu'a ake mata Allah ya riba ta da fari don haka alhamdulillah matasa ni ina muku addu'a game da cewa Allah ya karfafa imani game da wannan tafiya na aje wannan zan kuma koma a gargacin almajire mu almajire wanda ba manyan malamai ba mu yi kokari wanda Allah ya sa bai ga shekarun sa sun hau ba ya ƙara karatu karatun nan kuma kar mu bar karatun bayan nan shine ka dauka daga gawaidi akalari a asimawi iziya risala askari muktasar kajar mu da wannan ka karanta wannan furu'an nan tana dauke da abubuwan da ya shafi shari'a ta addinin musulunci ita shari'a ta addinin musulunci na aje wannan matasa gaba daya shari'a ta addinin musulunci tana kunshe da abubuwa guda uku alqur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma furu'a wannan shine yake hada yake dinka shari'a ta addinin musulunci wannan ina jawo dan uwanmu almajirai mu kara nazari akan irin wannan abubuwa sannan kuma manyan malamin mu wanda suka san duniya a halin mu na yanzu akwai inda wasu malamai suke cewa kowani wuri da yanda ake masa nasiha akan ce kadib lahum bi qadri uqulin mutane duka akwai yankin akwai hanyar da zaka mutum duka akwai yanda zaka gaya masa yafi masa amfani akan shan din anan ina tunani a lokacin a masallacin mun nan muna dan fadakarwa tambihi to akan nikahi na mud'a wannan mun yi abubuwa da yawa kaga ai duk wannan ai duka ba a hada abun duka ba ai to hakan na abubuwan da ya shafi shari'o'in nan sai an hada fa in ba ba hada ba fa to shari'o'in nan ba za su hadu ba fa yan uwa musulmai gaba daya ina mana fatan alheri kuma mu yi wa kasar mu addu'a ta zaman lafiya mu gara addu'a na zaman lafiya ba ma kasar mu kade ba har ma duniya gaba daya mu yi wa duniyan mu ta yanzu nan Allah ya tabbatar mana da lafiya da zaman lafiya balle ta na kasar mu a Najeriya ko kuma jihar mu ta Gombe Allah ya tabbatar mana da alheri marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya yan kasuwan mu Allah ya kara musu harkan kasuwancin su ya ci gaba amin san tagaita nan alhamdulillah
wannan shine jawabin chief imam na Akwa local government malam imam malam Isa Allah ya saka da alkhairi jama'a ina neman a dan mini aguwa da su na fara gabatar da dottawa amadadin amin na fara gabatar da wanda zai jawabi amadadin dottawa da suke halattar wannan karatu suke dafa musu na danyi tuya na mance da albasa da ya kamata in fara da matasa ne sannan dottawa su biyo baya. To amma duk da haka bai baci ba, yanzu zan gabatar da malam Aliyu Bello a madadin matasa, kuma shi ma yazo ya dan fadi wani abu daga cikin su. Mala Aliyu yana nan, bismillah. Mala Aliyu Bello, senator ko shugaban falake na
dare da rana ƙauyuka da ya ta shiga da mu, muna mishi godiya. Sannan kuma muna yi wa godiya wa matasa wannan haɗin kai da suka bayar dare da rana, henki zuwa duk inda suka ce su aje ƙarafunansu, da duk inda aka ce su zauna suna ta ƙoƙari, duk inda aka ce ku bada, kuka bada haɗin kai, muna muku godiya. Allah ya saka da alheri. Kuma bayani da danyi gaskiya maganan da malam yayi akan maganan matasa, to tsakari da Allah she mu ƙara dan kaman malam ma ya mana allura ne dan a filin nan. In ka duba 100% matasa su ne 95% a nan wajen. Tsakari da Allah babu abunda da mu cewa malam sai dai godiya. Kuma muna yi wa mutane godiya wanda suka zo daga nesa, saboda dalilin wannan tafsiri, baƙin mu da suka zo daga nesa, wanda suka taho daga Kano, wasu wanda ma ba mu san daga inda suka zo ba, ƴan ƙauyukanmu, jahohinmu na kusa da yawa, dai ga sunan adadi, babu adadi, ba za mu iya cewa ga yawan jama'an da suka zo nan ba, muna musu godiya. Kuma duk wanda suka zo nan muna addu'a Allah ya mai da su gida lafiya. Ko kuma matasa tsakani da Allah kan maganan abinda malam yace mana, tsakani da Allah he mu ƙara himma. Babu abinda da mu yi she dai mu ƙara himma akan bayanai da malam ya mana a cikin wannan abubuwa. Da haka jama'a, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salam. Wannan shine jawabin Mala Aliyu M. Bello, wanda aka mi sani da senator ko? To dangane da jawaban da yayi, akwai sako da muka samu daga kungiyar Council for Da'awa and Guidance. Suna sanar da jama'a cewa ganin yanayin yadda makabartanmu yake ciki, akwai matsala na abunan na ciyayi da suka girma suka abunan sosai, saboda haka suna buƙatan taimako a wurin al'umma. Buƙatan da suke yi na taimakon magani ne na feshi, herbicide. Idan akwai wanda yake da niyan taimakawa, kuma yake da halin taimakawa na maganin feshi din, ya iya hannun tashi ga shi wannan malam Aliyu M. Bello da ya tashi yanzu, ko kuma ya bawa malam Tahiru Abubakar, shugaban malam Tahiru Adamu, shugaba na Council of Da'awa, ko ya kawo shi da'awa, duk da fatan Allah ya saka da alheri. Kamar yadda muka faɗa da su, za mu rawaici malamanmu mu ji nasihu, ko kuma mu samu tabaraki daga bakunansu. Yanzu ma za mu gayyaci uba kuma jagora Mala Ibrahim Yahaya, shi ma
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah madaukin sarki wanda ya nuna mana wannan rana yau kaman jiya ba radin kaman jiya Allah ya kawo mu an zo za a fara a tafsirin nan har kuma an zo ranar rufewa Allah ubangiji ya albarkace mu da abin da aka karanta Allah ya ba mu ikon ya aike da shi sannan kuma bawan Allah da ya tashi yanzu yana cewa sai su gode wayannan matasan hidima za a yi a kansu saboda ka yayin su da iyayensu zance ne na magana yaya za a yi a karantar da su idan malam ya zo ya yi karatu an yi tafsiri an gama an yi jawabai an yi wa mutane wato matashiya don haka yanzu aikinku ne ku matasa musamman 'yan kasuwa wanda suke da 'yan farcen susa ya za a buɗe makarantun islamiyoyi a kowane gareji na wani haraji mai hali ya kamata akwai malamin arabiya a wurin yana koyar da alifin ba'un ta'un sa'un jimin sannan daga nan sai a gusa gaba da irin wannan horo ba za a bar su haka ba daga karatun shekara sai shekara don wannan shine abin da muka faɗi da yamma za su iya tashi abin da ake yi hidima muna yi wa karatun zamani hidima wanda lalle wannan babban abu ne don kuwa shi zai ainihin a duniya mazaratul akhira wannan duniya na ake shuka ta lahiran ma kanta wadda za a girba a lahira to don haka in ba a samu dama ba ba aikin ibada da ake ba da gaba ba ta haka za a yi yin karatun sana'an amma kuma ba daidai ne karatun sana'an a ce shi kadai ake hidima ba don haka muna fata shugaban matasa 'yan kasuwa wato ai himma sai a samu wani sabon kwamiti na musamman na kokarin karantar da yara a duk wani gareji da wani alhaji a unguwarsu yake da shi ai kokari a bude makarantar islamiyya wannan shine abin da dan faɗi abin da kan abin da ya faɗa to muna magana akan maganar ilimin nan da shine jagora don babu abin da zai kai mutane ga wato babu jirgin fito banda ilimin e kamar yadda muka sannan kuma muna cikin fitintinu wanda kowa ya tabbatar kuma kowa ya shaida to amma suna da sababi wato Allah ya jigan Allah ya rida Abdullahi dan Abbas sawa Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa wato abubuwa suna iya faruwa kaifa antum idza labisatkum alfitna yarbu fiha saghir wa yahramu minha alkabir wa tattakhadhu sunna yajri an-nasu alayha wa idza ghayyira minna shay'un qila turikatu sunna an tambaye shi akace masa mata mata hadha ya aba abdurrahman yace ko yaya zamu kasance idan aka cudanya mu wani zamani na fitina ya same mu irin yanzu mu fitina ita ce rigar mu ita ce hulamu ita ce wandan mu don Allah ya kawo mu zamanin fitina wanda su sune suke yin au su ma sun yi cudanya da wannan fitina wanda fitina za ta iya bullowa irin bidiyoyin da muke ciki da barnar da ake ciki da sabanin da ake ciki wadda Allah ya haramta da rarrabuwa da ake ciki wadda Allah ya haramta amma kuma sun zama sunne sunna ya za mu kasance in mun zama haka yace wannan fitintinu yara kankana za su taso a ciki sannan wanda suka dan manyanta za su tsufa a ciki wannan bidiyoyin su zama sunne sunnoni mutane suna gudanar da rayuwarsu a kai yayin da wani bawan Allah malamin sunna wanda ya je banka da addini a cikin dan addinin da yana cikin bangwaye littafai ne baya bakunan malamai fa yadda mutane suke zato a yanzu ba kowane wurin kowane malami yake daukan maganar sa ba don kuwa ainihin yan bid'an su ne kusan 72 in mun ce wannan scaling ɗaya murya ɗaya ce kawai to ya za a ji ta in ba wadda Allah ya rabauta shi da rabo ba to haka yace to idan an zo an ce a sauya wannan abu ba sunna bane sai mutane su tashi ce kaga za a yaki sunna ko kamar yadda mutanen yau suke za a iya cewa mutum ainihin ra'ayin kungiyarsa ya fi qur'ani ra'ayin malaminsa ya fi qur'ani to almajiransa sun ce washe wannan abu zai faru ya nuna abubuwa guda hudu ya ce in sun faru wannan fitina muna ciki
wayanne ne abubuwa guda hudu. Yace duk yayin da kasura qurra'ukum wa qallafu qaha'ukum, duk yayin da aka ce makarantan ku sun yawa, ka san yanzu ko ina ai karatu yayi yawa, ko ina ka je karatu ne ai yanzu to yayi yawa, to ina fahimta take? Kasura qurra wa qallafu qaha, masu karatu suna da yawa, amma wanda suka fahimci addinin nawa ne? Nawa ne ake kokari malamai da ake kora su ake kokari a dora su akan sunna su ce ba su yadda da ita ba? To wannan mutane in su wannan lokaci to za su haddi fitina. Kasru amwalukum wa qalla umana'ukum, duk lokacin da dukiyoyi suka yawa a hannunku amma masu rikon amana yan kadan, to nan ma za mu shiga fitina. Kuma yanzu ya muke da rikon amana ne? Yau zan mutum zai iya zuwa gun wani bawan Allah ya bashi 50,000, sai tambaye shi ya ta ni ya ina da jiwani a makwabcinka ne kam, ta Allah ga wannan ka kai masa shi ma ka ce ya bude baki 5,000 za a bashi, sai an yi sa'a ya kawo 3,000, ballanta na ka dauki yaro ka dora shi a shago, babansa zai fara cewa to kai kokari kai naka fa, karka ce za kai bautar katon banza, to katon banza shekara dawa yana nema ka ya tara har ya bude shagon har ya bude na wani. Magana amana babba abu ce, to ba cin amana ba inda baya nan, akwai shi cikin ilimi. Yanzu wayannan yaran idan aka ba su hannun malaman bidiya ba a ci amana su ba, to su malaman suna ina za su tsaya? Suna zato Allah ba zai tambaye su wayannan yaran da ake cewa yara, da kowa sai ya aiki akan wayannan yara, saboda wayannan yara suna da hatsari, suna da alheri. Alherinmu in an karantar da su, in ka yi karantar da su abokin gabanka zai zo ya karantar da su. Akwai hadisi wanda manzo Allah ya ce wato halakar wannan al'umma ma'anarsa yace tana hannun yara kanana masu raunin addini. Ungaila matu ko ungailam ko ungulaimun ne ko, to su ne wadda halaku ummati ala aidi ungaila matu sufahul alam. Nauku yace to abubuwan da za su tabbatar da fitina a doron kasa, waltu misalti dunya bi amali al-akhira, dunya inda almajirai suka ce za su nemi duniya da ayyukan lahira, to dole ne al'umma ta shiga fitina. Bayyuwa almajiri kai dole ka gina gida inda sanata, ba kasuwa, ba gona, ba kiwo, anya, kuma kana daidai da kowane dan siyasa, gidanka irin nasa, ruwan shanka irin nasa, abincin ka kai ma kala shi da ko bakwai, kaga wannan dole waltu misal duniya bi amal al-akhirah, ayi amfani da ayyukan lahira don a sami duniya. Abdullahi dan Mas'ud yace fitina za ta kasance. Sannan na hudu yace watu fuqiya li ghairi din, duk lokacin da almajirai ko kuma masu karatu za su nemi ilimi ba don addinin Allah ba, to duniya za ta shiga fitina ko al'umma za ta shiga fitina. Saboda haka ina ganin wayannan abubuwa duka mun cika su yanzu, a sai sharuɗan mu na shiga fitina sun cika. Don haka hattara da za mu yi shi ne magana ina sunna take, menene gaskiya, mu san gaskiya. Allah Ubangiji ya arzuta mu da malamai da almajirai masu son gaskiya wanda za su tarayya da masu aiki da gaskiya kuma aiki da gaskiya. Ba sunna ba ce kin mai amana. Don haka muna fata mutane za su tsaya tsayuwar daka, musamman matasa masu hali, yadda za su reni waɗannan ƙananan yara da muke gani wadda suke da sha'awar gaskiya, a ɗora su akan hanyar gaskiya. Da fatan Allah Ubangiji ya azurta mu da almajirai da malamai masu kiran kan sunna ɗin da gaskiya, masu goyon bayan sunna ba masu goyon bayan kansu ba. Da wannan musiba ba addinin musulunci ne kawai ba, Allah ya tabbatar mana cewa maganan mutane su doru su dora rayuwa akan addini da ta addini da ta duniya akai, wannan bai yiwuwa. In ya yi to wannan shine sakamako wayannan fitintunu. Haka muna fata dai a takaice mallam ya ajiye mini wannan takarda, ina ganin kaman sunan abun time, to mun tagaita anan. Wannan karatu da akai Allah ya sa ya amfane mu, ya amfane al'umma musulmi baki daya, Allah kuma shi mallam ya biya shi, wato ya saka masa da alheri da aljanna fi dauri, Allah ya tsara mu a ciki. Wanda suka saurara Allah ya ba mu ikon aiki da abin da aka saurara, Allah ya saukar mana da alheri da lafiya da zaman lafiya. Fitintinu suke damun mu Allah Ubangiji ya takaita mana so yayi mana su. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fi kulli dhanbin innahu ghafurur rahim.
To wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wannan shine jawabin dattijo kuma uba jagora a wannan gari Malam Ibrahim Yahaya. Da fatan Allah ya amfanar da mu da abinda muka ji, Allah kuma ya masa kyakkyawan sakaya. A lokacin da shi wannan dattijo yake jawabi, mun samu barkwancin shugaban kungiyar jama'atu Izatul Bidiya wai kamata sunna na wannan gari, wato Malam ko kuma Alhaji Yauta Abubakar, da kuma babban limamin Bajoga Imam Muhammad Adam Bajoga, sun kawo mana ziyara a wannan wuri. Akaramakumullah wa nuna muku barka da zuwa. Ba tare da bata lokaci ba, dama kusan wannan taro ya zo gaba, to amma tunda waɗannan manyan mutane suka zo, okay, afwan, kafin zuwan su akwai Musa Musa Ustaz Muhammad Awal Ahmadi da kuma Ustaz Ibrahim Musa Jeti. So yanzu zamu gayyaci shugaban kungiyar jama'atu Izatul Bidiya wa kamatu sunna Alhaji Yauta Abubakar, shi ma yazo ya sanya albarka a wannan taro. Akaramakallah, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wa sallama tasliman. Amma ba jama'a, assalamu alaikum. Mun gode wa Allah mai kowa mai komi, wanda ya gaddari rayuwarmu ta kai ga wannan rana mai albarka, ga wannan lokaci mai albarka, na rufe wannan tafsiri na cikin watan Ramadan a wannan shekara. Muna fata abinda aka karantar da mu, Allah ya ba mu ikon aiki da yin amfani da shi. Allah kuma taimake mu. Wa'innan maluma da suke karantarwa, Allah ka kara musu lafiya da himma da bajinta, da yanzu za su isar da sakonnin Ubangiji a kowane lungu. Mu kuma idan aka faɗe shi, Allah ya ba mu dashewa mu yi amfani da shi. Ba karatu ne ba ma samu, muna samun karatu daban-daban, amma kuma ya zamo ya canza mana halayenmu, mun zamo mutane na gari, abu ya zo ya gagara. Karatu ana yi, amma kowa ya tashi aikin da ya bari a jiya, gobe ma irinsa zaka ga yana yi. Rada ba mu daina ba, zagin juna ba mu daina ba, ayyuka daina a sha har yanzu. Muna fata Allah ya sa karatu ya canza mana halaye, shine ake bukata. Domin in karatu bai canza mana halaye ba, dai to bai yi fa'ida ba. Fa'idar sa an karantar da mu, mun ji mun bari ko kuma mun ji mun yi, wannan shine fa'idan karatu. Muna fata ba wata doguwar magana da nake so in yi, iyaka ina fatan alheri wannan majalisar Allah ya sanya mata albarka. Allah ya sa a gama da duniyan nan lafiya. Abinda muke ciki na barazana, Allah Ubangiji ka mana kariya, ka zaunar da mu lafiya a gidajenmu da garinmu da ƙasarmu da duk inda ma musulmai suke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To Allah ya saka da alkhairi. Wannan shine jawabin Alhaji Yauta Abubakar, shugaba a kungiyar jama'atu Izalatul Bidiya wa Iqamatu Sunna. Allah Ubangiji ya saka. Kafin mu saurari jawabin rufewa daga bakin malam, za mu gayyaci ɗaya malam ɗin kuma shi ma ya sanya albarka a wannan taro. Imam Muhammad Adam Bajoga. Allahu dan abunan dama shi ma yazo ya fadi wani abu da sanya albarka a wannan taro, da fatan zamu amfana da abun da zai fada. Akan mutum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقوديا قال الله مدوك كنسركي وان يقدر مكزو وان الرانا muka kuma kawo wa dan uwa Dr. Abdullah ziyara a nan wurin inda yake gabatar da aiki na tafsirin Al-Qur'ani mai girma ba don komai yasa muka yi sha'awan zuwa ba illa don musadar da zumunci a cikin wa'annan kwanaki da suka rige na wannan wata mai albarka sannan kuma mu saurari irin jawabai da maluma za su gabatar duk da mun zo a makare to bayan wannan ni ba ni da wani dogon bayani da zan yi illa iyaka muna fatan alheri ga wannan majalisi kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara ainihin abinan kwazo ya sa kuma ya zama sanadin daukakan addinin musulunci babban abin da zan ja hankalinmu musulunci abin da yake bukata a wajen mutane shine nagarta lalle mu yi kokari mu zama nagartattun mutane sannan kuma mu zanto mutane masu wankakkun zukata ya zama manufanmu shine addinin Allah ya daukaka manufanmu shine sunna ta ginu mu cire duk wani abu da ke cikin zukatanmu dangane da junanmu mu kwana da sanin cewa wannan duniya mu yi rigima akan ta kar mu yi rigima akan ta mu fahimci juna ko kar mu fahimci juna za mu batta babu wanda zai nade ta tafi lahira da ita kowa anan yazo ya same ta kuma anan zai bar ta sannan kuma mu sani cewa ja'in ja tsakanin mu ba za ta haifar mana da komai ba illa ci baya illa faduwa da aka kira ta gare mu shine lalle mu ahlus sunna mu yi kokari mu rungumi juna mu cire gaba mu cire kyashi mu cire hasada mu yadda da abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta mu sani cewa da wannan ne addinin musulunci zai daukaka kuma mu sani cewa cikin mu babu wani mutum kwaya daya komi ilimin sa komi mulkin sa komi iya bakin sa komi wadatan sa komi nagartan sa shi kade bai isa a ce ya isa ma wannan addini na musulunci ba yana bukatan sauran yan uwa gabaɗe su dafa masa saboda haka kamata yayi mu nemi yanda zamu gyara ainihin abinan tsakanin mu irin yan kurakuran da ake samu ko kuma tsugunita shi da ake samu a tsakanin mu maimakon mu yi kokari mu fadada su ya kamata mu yi kokari ne mu ga muna bin hanyoyi da zamu magance su ni dan adam ne Dr. Abdullah dan adam ne a Sheikh Yauta Abubakar dan adam ne kowa ma dan adam ne babu wani daga cikin mu wanda yake ma'asumi a cikin mu zan iya yin kuskure Dr. Abdullah zai iya yin kuskure sauran yan uwa masu da'awa duka za su yi kuskure babu wani wanda zai zama lamarin sa 100% daidai ne dole ya samu yan matsaloli ba ma kuskure ba ina tabbatar muku da cewa wani lokaci ganganci ma za a iya samu to maimakon idan nayi kuskure ko nayi ganganci ka koma gefe kai ta anta ya mun maganganu ka nuna min kauna ka je ka same ni ko ka kira ni ka nuna min inda nake kuskuren ya zama manufanka in gyara kuskuren ba manufanka ka more a kaina ba wannan shine zai sa mu samu hanyar tsira shine zai samu magance matsalolin tsakanin mu shine kuma zai taimaka mana mu daukaka sunna amma idan mun ce ni ba ruwana da wani sai dai in je in kafa lasfika a kansa in gaya masa abin da na ga dama, to shikenan na fada, na bushe haushina, sannan kuma addini ya samu matsala, shikenan magana ta kare, ba abin da nayi. Daka wannan shine babban abin da ni nake jan hankalinmu da shi, lalle mu sassauta ma junanmu, mu baiwa junanmu uzuri, kuma mu haɗu mu gina addinin Allah. Duk wani abin da muka gina in ba wannan addinin muka gina ba, to babu abin da muka yi. Komi muka samu a duniyan nan idan mun je lahira babu addini, to hasara ce gare mu. Da haka ina fatan lokaci yayi da zamu ainihin abin nan zurfafa tunani mu zanto masu basira masu hankali. Duniyan kafirai yanzu idan ka kalli Turai sun kafa majalisan dokoki guda daya, sun bullo da kudi iri daya, sun bullo da tsari na siyasa iri daya, tsarin tattali iri daya, kokari suke suna shirin cewa idan daular Amerika ta durkushe ta fadi, to su za su dauki jagorancin duniya, abinda suke shiri kenan. Mu kuma kullun za ka ga mutum ya je ya yi karatu ya kara ilimi, amma a lokacin da ya kara ilimin nan maimakon ya kara tsoron Allah ya kara neman hanyar ci gaban addini, to a lokacin zai dawo da fitina da rigima kuma da tsakaninsa da sauran ƴan uwansa. Wannan abubuwa kuma sai mutum ya fake da cewa yana neman ainihin gina addini ne da su. Alhali idan ka kalla za ka ga duniya ne ake neman ginawa, to sai mun magance waɗannan matsaloli sannan za mu samu nasara. Sa'annan kuma ina mai ƙara jaddada abinda na faɗa lokacin ainihin muhadara da aka yi a can masallacin garin alkali, na cewa fa ba wai mun taru wata guda muna sauraron tafsiri ba, shin wannan tafsirin ya sauya halayenmu da ɗabi'unmu? Shin amanarmu ta ƙaru, gaskiyarmu ta ƙaru, riƙon alkawarinmu ya ƙaru, halayenmu sun yi tsafta ne, ko kuma mun taru mun yi ainihin abinan kabbara shikenan mun tashi, kuma ma'aikace idan ya koma gun aikinsa shi aka fi kuka da shi, ɗan kasuwa a kasuwa shi aka fi kuka da shi, ɗan siyasa a wajen siyasansa shi yake kowa cin amana, haka mai sana'ar hannu shi ake kuka da shi, to idan mun yi wannan sauraro da muke yi bai amfane mu ba. Mu yi kokari mu ga abubuwan nan da ake ta faɗa mana mun yi aiki da su, mu zanto irin yanda sahabban manzon Allah suka yi wajen gaskiya da amana da sauransu, da halaye nagari da su ake misali. Wannan shi ne zai sa mu tsira, shi ne kuma zai nuna mun cila direban karatuttukan da ake mana. Amma in za mu faɗa ma junanmu gaskiya, mafi yawa fa sauraron kawai muke yi, aikin ya gagara sai surutu, sai yawan magana. Shi kuma Allah abin da yake bukata aiki, imalu fasayarallahu amalakum, aikin ake bukata ba surutu ba. Na zo na saurari tafsirin Abdullah, ko na je na saurari tafsirin ya Sheikh Abdulrahman, ko na je can wajen Bajoga na yi saura a can, idan an tashi in kafa ainihin taɗi na in zagi wannan in zagi wancan, wannan ba shi ne bane ba. Abinda ake bukata mu je abinda Allah ya ce mu yi aiki da shi. Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Muna fatan Allah ta'ala ya haɗa kan al'umman musulmai, Allah kuma ya warkar mana da cutan da ke cikin zukatanmu na damuwar wannan matsaloli da muke fama da su na rashin haɗin kan ahlus sunna. Allah ta'ala ya mana jagora. Ni ma zan takaita a nan da cewa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
To Allah ya bada lada malam Imam Muhammad Adam Bajoga. Ana sanar da wannan nake sanar da jama'a cewa idan Allah ya kai mu ranar Juma'a da ƙarfe 8 da rabi insha Allah, a yadda aka taru a nan ana buƙatar kowa da kowa wurin da shi imamu yake. yake gabatar da tafsiri domin shi ma ana sa ran za a rufe nasa tafsirin a wannan rana. Da fatan Allah ba mu ikon zuwa. Da na ce daga bayanin imam za mu tashi za mu rufe, to amma ganin cewa mun samu extension na malamai ko kayan malamai da yawa da kamata mu bar su su zo su zauna kuma su tashi a gaba. Saboda haka akwai ayyuka na yi na jami'a ta Madina guda biyu za mu rasa mutum biyu.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد جسكير ما كان بابا عند ذن إيتي و بايان أبند ما لم إيه سكر غاية سكتي كوا أبند ذن تديشيني دكتا ina maka fata alkhairi. Allah ya karbi yakin da kai ga yinin mu sauran uwa matasa duk abin da muke saurara ine mana fata mu yi aiki da abin da muke ji. Allah ya sa mu kyakkyawan cikawa gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Don ba kowa kace ya tafi da shi tsaraba zuwa gidansa akan kudi kalila. Saboda haka duk wanda yake da bukata ko video ko audio idan yazo nan zai samu kace din insha Allah. In kuma bai zo nan ba ko kuma bai shirya ba in an tashi ya je Mangado business center zai samu insha Allah. Za mu gabatar da Ustaz Ibrahim Musa JT.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله muna gode wa Allah mahalicci makadaici abun bauta guda daya wanda ya nuna mana wannan rana wadda muke cike da farin ciki domin wato ganin wannan taro wanda Allah ne ya san iya jama'an da ke wannan wuri domin marawa dan uwan mu baya wajen rufe wannan tafsiri da zai yi wanda ya gabatar a cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah Allah ya karfa masa wannan aiki da ma mu baki daya. Abin da ya karantar da mu Allah ka ba mu ikon aiki da shi. To jama'a ba wani abu za mu faɗa ba irin wannan rana illa kawai godiya ga shi malam wanda ya bada rayuwarsa da dukiyansa da iliminsa da lafiyansa da basirarsa wajen isar da wannan addini na musulunci ga mutanen wannan gari. Mutanen kumo uzuri ya yanke mana domin duk wanda ya duba malaman da aka zuba mana a kumo wannan shekara to mun yi nasara babba, sai dai ko ya zama hujjatun lana aw hujjatun alaina. Muna roƙon Allah Allah ya sa ya zama hujjatun lana la hujjatun alaina, domin iya karantarwa an karantar da mu, an nuna mana sunna, an nuna mana alqur'ani mai girma, an nuna mana tarbiyya ta musulunci. Iya abun da ya rage kamar yadda Imam Bajoga ya faɗa shine a gani a ƙasa bayan an gama watan Ramadan. Muna fata Allah ya taimake mu, Allah kuma ya bamu ikon aiki da abin da muka ji a bakunan malumin mu, ya kare mu ya kare mana imanin mu, ya hana mu bin son rai da neman abun duniya da ilimi da neman mulki da ilimi da neman gindin zama da ilimi, ya sa mu tsaya wajen isar da wannan sako na Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da samun wani shayi ko tsoro ba. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wannan shine jawabin Ustaz Ibrahim Musa JT, Allah ya saka da alkhairi. Kafunan rundunar ƴan hizba suna sanar da jama'a cewa duka waɗanda suka karɓi form ɗinsu cewa idan Allah ya kai mu ranar Laraba suna gayyatar su a wannan masallaci domin za su sama da su. Sannan kuma har yanzu duk wanda ke da bukatan shigowa sun ce kofa da take. Sannan zan hannunta abun magana ga shi malam domin ya mana jawabin na ƙarshe na rufe ba. Amma kafin nan idan an zo yin addu'a akwai iyalan gidan Alhaji Buba Jawar Gane Marigayi sun aiko wa 'yan kwamitin wannan gudanar da tafsiri cewa sun ba da sadakar naira 5,000 a ƙara wurin gudanar da tafsirin, sannan kuma suna tawassuli da wannan sadaka da suka bayar Allah Ubangiji ya kai lada kabarin mahaifinsu.
Bismillahir Rahmanir Rahim, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum kalu na biyu. Ba wani abu zan faɗa ba mai tsawo illa bakina ba zai iya iyakance iya godiya da addu'a da fata alkhairi ga dimbin al'umma da suka taru a wannan wuri, ba dan komai ba sai dan mu yi wa kanmu gata na taimaka wannan da'awa ta kira zuwa ga alkitabu wa sunna ala manhaji salafil umma, kira akan littafin Allah da sunnar manzon Allah a bisa fahimtar magabata na kwarai. Yan uwa ga baki ɗaya, kowa da kowa wanda yazo wannan guri ina mana addu'a da fatan alkhairi Allah ya karba aikin mu kamar yadda ya hada fuskokin mu anan kuma ya hada mu a gidan aljanna. Da farko ina mika ta'aziyya ga mutanen wannan gari gaba ɗaya da ni kaina dangane da yan uwa da aka yi hadari kwanakin hadarin da ya girgiza mana wannan gari shine na rasuwar dan uwa Bala dan Juma da shi da abokanan tafiyarsa. Bala dan Juma zuciya ce a gare mu a wannan tafiya ta tafsiri, shi yasa ba za mu taba mantawa da Bala dan Juma ba. Muna masa addu'a ta musamman, Allah Ubangiji albarkacin hidimar da ya mana akan gudanar da wannan karatuka da taimakon da'awa a wannan gari a matsayinsa na matashi dan garin nan wanda yake kokarin neman na kansa, amma lokacin da yake da shi bai hana shi ya bawa Allah lokacinsa ba. Muna fatan Allah ya yafe masa, Allah sa dan aljanna ne da shi da sauran yan uwa da suka rasu tare da shi da wanda ma suka biyo bayan su gaba daya. Bala dan Juma mutum ne wanda yake gaskiya abun buga misali, shi dai ba malami bane mai ilimi mai aya mai hadisi, amma dalibi ne mai kokarin aiki daidai gwargwado, baya kashe wayarsa kullun. Ko karfe ne ka kira Bala dan Juma ce muku zai taimake ka a garin nan, kowa ya sani, kuma bai da wani nuna wani bambanci wani ina tare shi wani bana tare shi. Wallahi bana mantawa lokacin da yake da rai yake dindimo, akwai waɗanda suke zargin cewa ai komai ma tafsirin nan Bala dan Juma, in an zo Bala dan Juma, in an zo Bala dan Juma, to Bala dan Juma yanzu yana kabari saboda baya iya zama shi komai sai ya sa hannu a ciki ya taimaka. Bala dan Juma shine fa ya taho daga Gombe wata rana ya baro Gombe misalin wajen karfe 2 na dare, ya tarar da wasu yara su biyu sun yi dare za su tafi Kaltingo ba su samu motar hawa ba, ya dauke su ya taho da su sai da suka zo nan tashan magarya, ya rasa mota suka rasa mota. Abinda yace musu Bala dan Juma yace a cikin ku akwai wanda ya iya mota? Yaran nan suka kiris sai da yace eh ya iya, sai yace zo mu je gida ka sauke ni, idan ka sauke ni ka tafi da motar nan ta ku je Kaltingo gobe zan hawo mota in je in dauko mota ta. Wallahi tallahi yaron nan da Bala dan Juma ya bashi motar nan sai yace kai gaskiya a yace wallahi je ka har ga Allah ne maka taimako ne muku, yace ba wani abu bane mota, wannan motar tasa da yake hawa ita ya dauka a nan tashan magarefa bai san yaran nan ba wallahi bai taba ganin su ba ya dauki wannan mota ya dauka ya ba su yace sai washe gari ya hawo mota yaje karbi motar sa mallan duk Allah zaka yi kwatanta wannan to wallahi mallan ayyukan wannan mutumin suna nan da yawa na alheri da shi da dukkan uwa dai da ake tare Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama yana da manni akan mu a wajen wannan tafsiri so wajibi ne ba za mu manta da shi ba dole za mu yi masa addu'a Allah ya yafe masa ina godiya ta musamman ga al'umma kamar haka na farko dai iyaye na malamai da suke zaune a wannan guri da ƴan uwana da abokanai na da wasu daga cikin annina kadan a cikin malamai na wannan gari ina musu addu'a da godiya dangane da kokarin da suka yi wallahi duk abin da wannan da'awa ta samu wallahi ya ginu ne akan shimfidar da kuka yi ai kun yi shimfida kun yi aiki kun yi da'awa kun karantar kamar yadda malamai suka yi ta bayani a nan gurin al'ummar garin nan hujja ta kafu akan ku ana karatu ana karantar da mutane so babu abin da zamu yi waɗannan malamai sai mu yi musu addu'a kuma ya kamata ku sani cewa malamai ba masu kira zuwa ga hanyar Allah duk wani mutumin kirki in duniya ta zo ƙarshe baya dadewa ba sa dadewa ku dube su da kyau wallahi tallahi za a wayi gari ɗan shekaru kaza ku ga wani baya nan wani ya tafi wani ya tafi wani ya tafi wani shiri kuke yi na cin moriyar waɗannan malamai da kuma kofewa bayan su idan sun tafi wa kuka tanada wanda zai zo ya rike musu baya bayan sun tafi ya ku matasa wanda ku ake wannan hidima dare da rana so don Allah ya kamata mu kula da wannan falala mu yi musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi duk wanda ya zo wurin nan ba sai na kira suna ba Allah ya albarkaci rayuwarku ya kuma agaza muku ina kuma addu'a ta musamman da kuma godiya ga ainihin wato committee wannan tafsiri wanda suka tsaya tsayin daka wajen gudanar da tafsirin da taimakawa tafsirin da kula da dukkan abin da zai je ya dawo akwai wani dan uwa shekaru aru arushe ya dauki nauyin bamu mai ya bamu mai a tafsirin dare ya bamu a tafsirin mata ya bamu a sallar tahajjudi ya bamu a tafsirin da muke a masallacin fada kuma ya ke yadda mu san sunansa muna masa addu'a Allah ya yafe masa yasa dan aljanna ne Allah ya karbi aikin sa kuma ya yawaita mana irin su ina addu'a ta musamman da godiya ga shi dattijo mai wannan gida da muke zaune a kofar gidansa shine Alhaji Muhammad Kala wanda gidansa din nan gashi nan yanzu cikin falon sa muke shiga muke kunna sauti muke komai ya bamu dama ya bada lokacin sa kuma ya bada tunanin sa kuma ya bada taimakon sa da ƴaƴan sa gaba daya da iyalan sa muke wannan aiki Allah ya masa albarka da shi da sauran makota dattawa wadanda muke tare da su a nan irin su Sirkina Alhaji Shuaibu Balargo da shi sauran dattawa da suke tare a majalisar su gaba daya Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su lada addu'a ta musamman da godiya ga shi mai masauki na wanda shi ya aje ni anan a gidansa nake kwana anan nake tashi ruwan sa nake sha da komai da komai ina masa addu'a Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ubangiji ya hada mu da shi a cikin wannan aikin lada na alkhairi bayan wannan da addu'a ta musamman ga daliban ilimi ƴan uwa da suka yi tattaki daga garin Kano suka taho suka kawo mana ziyara wasu yau kwanan su biyu wasu yau kwanan su daya har gobe za mu tafi da su insha Allah Allah ya muku albarka sannan kuma da addu'a ta musamman ga ainihin wato ƴan uwa da suka taimakawa wannan tafsiri in general a dunkule akwai wanda suka ta bada ƴan kudaden su ma'aikata gwamnati ne wasu ma ba anan garin suke ba akwai ƴan kasuwa da suka ta bada kudaden su a dunkule ban san su ba akwai wanda suka taimaka da wanda ya dauki nauyin saka wannan karatu ma a Sunna TV wanda kullun ana sashi da safi karfe 11 har zuwa ainihin wato 12 kuma bayan Ramadan ma za a cigaba da sashi dukan su Allah ya musu sakayya da alkhairi Allah ba su lada bayan haka ina kira ga ainihin wato da kuma addu'a ta musamman ga ƴan hizba da suka taimaka mana wajen gudanar da wannan da ƴan hizba da ƴan agaji duka gaba daya duk kungiyoyin nan gaba daya babu ƴan agajin da ba su zo suke ba da gudunmuwa ba Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku Allah kuma ya saka da alkhairi ƴan agaji su ne ruhin tafiya su suke kula da rayukan mu bayan kulawar Ubangiji su suke kewayawa muna zaune muna jin karatu su kuma suna duba criminals su suke gadin mashinan mu su suke gadin motocin mu su suke kula da takalman mu idan mun jefar da toce mu su suke bamu su suke kula da dukkan al'amuran mu muna musu addu'a gaskiya mu yi kwalliya mu saka riguna masu kyau amma su kuma kullun suna cikin uniform sun yi hakuri da wannan Allah muku albarka ya taimake ku ya ba ku lada akan wannan kokari da kuke yi bayan wannan ina kira ga ƴan uwana musulmi na wannan gari na kuma gaba daya a hakikanin gaskiya kamar yadda dan uwa Malam Ibrahim Musa yake faɗa hujja fa ta tsaya akan mutanen kuma gaskiya kamar yadda Malam Yauta ma ya faɗa wannan magana hujja fa ta tsaya mana wallahi ana karatu a garin nan ana karantar da mutane ana tafsiri da asuba, ana yi bayan asuba, ana yi kafin azhar, ana yi bayan azhar, ana yi bayan la'asar, ana yi har bayan magariba ma akwai masu yi. Bayan magariba ana sharuwan nan fa kowa yana cin abinci, amma wallahi akwai masallacin da ana tafsiri, ana yi na bayan isha. To me mutane suke jira sama da wannan? Kuma amma sakamakon da za a yi shine mu rinka bude baki muna suka muna fadin munanan maganganu akan malaman nan. Wallahi mu musu addu'a haka din alalace, wallahi mun fi garuruka da dama. Kamar yadda malam ya faɗa cewa babu wani mutumin da ba zai kuskure ba wallahi. Malam Imam Bajoga, ba wanda baya kuskure. Kullu bani adam khata'a wa khairul khata'ina at-tawwabun. Duk dan adam yana kuskure, amma mafi alheri wanda yake kuskure yana yin tuba. So hadin kan da ake kira akai shine mu yi hakuri da junanmu, mu kauda kai akan abubuwan da suke faruwa. Alamu suna nuna akwai alheri a garin nan wallahi. Kuma wallahi wannan alkhairin bi idhnillahi ta'ala ba za mu bar shi ba. Kuma alhamdulillah hujja ta tsaya muku. Duk malaman nan baki da aka gayyato suka zo tafsiri da waɗanda ma suke yan gari. Alhamdulillah kun ji kalmomin da suke ta faɗa, kowa cewa yake hakura hada kai da juna, mu yi hakuri da juna mu taimaki addini. So akwai wani abu na alheri kenan a wannan gari wanda insha Allah ta'ala waɗannan samari matasa da kuke tasowa ku ji abin da malaman suke faɗa, ku yi kokarin ku yi aiki da shi. Bayan wannan kuma muna godiya ta musamman da ainihin wato addu'a ga wasu daga cikin iyayenmu mata wanda su ma sun taimaka kwarai da gaske wajen gudanar wannan karatu, musamman bangaren karatun mata wanda ba sai na ambaci sunan nakin su ba, dukan sun san su, sun san kansu. Allah musu albarka, Allah ya taimake su. Abu na karshe da zan nufi akai, ai mun afuwa akan abin da ban ambata ba, dan ni dan adam ne gajiyayye ne, ni ina jajanta mana, kuma ina mana addu'a ta musamman mu mai da hankali akan halin da wannan kasa ta mu ta Najeriya take ciki. Jama'a muna cikin muna kan gaba daga mu nan a bakin rami za a tura mu ne kawai, bal ma an fara fadawa. Mun zo lokacin da abokanan gaba wato sun yi rubdugu akan mu. Tatada'a alaikum al-umam kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha. Manzo Allah yana cewa al'umma za ta yi rubdugu akan ku kamar yadda maciya tuwo suke kewaye kwanan tuwo suna ci. Jama'a ko ina gutsuran mu ake, an bantare mu ta kudu, an bantare mu ta arewa, an bantare mu ta yamma, an bantare mu ta gabas. Yanzu ta sama ake bantaran mu, an fara bantaran mu ta ƙasa. Ta ko ina duka ne, wai idan duka yayi yawa wai sai dai ka kare naka. Jama'a irin shekarun nan fa ba za a iya kididdige dan adam musulmi da aka kashe a Najeriya wallahi sama da mutum 100 nawa muka yi hasara, kuma duk musulmi ne. Yau idan ka ji an je an kashe wani, an zubar da jini a ƙasar nan, insha Allah musulmi ne aka kashe. Haka kuma wannan shekaru suka juya mana wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Yanzu haka za mu zauna mu zuba ido da ƴan kasuwanmu, da manya-manya ƴan siyasarmu, da sarakunanmu, da jagororinmu, kowa ya shiru abin da yake nema, me zai zuba a jakarsa, me zai zuba a jihunsa. Malam ana bin mutane ana halaka su ana kashe su. Malam ran dan adam, malam koka za ta fi dan adam kima a Najeriya. Wannan wani irin yanayi ne muke ciki? Kowa yana cikin damuwa, yana cikin tsoro. Yanzu ne sai ka je ka ji an tsallaka, an je gidan wannan an harbe shi, kuma a nemi wa ya kashe shi a rasa. Shikenan haka za mu yi tafiya kuna tsammanin wannan abun zai kai mu gagacci, kuma wannan rikici, wannan tashi hankali kuma a wani bangare ne guda daya a kasar, wani bangare ne guda daya, sauran bangarorin kuma shiru. Duk an kore mu a wuraren manya-manyan ma'aikatu, duk an kore mu, duk wani wuri mai tsada, duk wani key point, duk wani key office, babu mu wallahi. An kore mu a sojoji wallahi, an kore mu a immigration wallahi, an kore mu a yan sanda wallahi, wallahi siyasar ma yanzu an jijjige ta, ta fita daga hannunmu wallahi, mun zama yan baranda wallahi. Sai yanzu don Allah jama'a haka za mu zuba ido mu shiru mu kyale, ba za mu duba hanyar gyara ba. Waɗanda ya kamata su yi magana ya kamata a fito a yi magana, a tausaya wa jinin bayin Allah. Halin nan da ake ciki, ana cikin damuwa, ana cikin firgici, ana cikin hasbunallahi, halin ni ya suwayo Allah na shiga uku. Abinda ake fama da shi a ƙasar nan kenan. Kana tafiya a mota kawai za a iya tsarewa a daji, a bude muku wuta gaba daya, a halaka ku, a kashe ku, kuma a kasa ganewa yake wannan abun, kuma kowa yana jin tsoro. Yan siyasa kun manta da nauyin da Allah ya ɗora muku na ku tsaya ku bi haƙƙin al'ummarku, ku bi haƙƙin jama'anku. Magana ma ta gagara ba ta yiwuwa. A yi magana, a yi magana, a yi magana, a ce an yi kaza ba a kyauta ba, ba a iya magana. da mutum yayi magana sai a tsoratar da shi ko da mutum yayi magana a cika masa aljihunsa ko account din sa da miliyoyin kudi zance ya kare to wallahi inna rabbaka labil mirsad ina shaida muku cewa wallahi tallahi Allah ba zai bar zalunci ya ci gaba da gudana ba yayin da ka saka muzuru a daki kai ta dukan sa to wallahi zai nemi yanda zai buda dole ne sai ya buda ya fita buda wannan kuma ko ta fuskar ka zai buda ya wuce ya yayyage ka da farcin sa ya wuce so abun yayi yawa amma ana da bukatar manya su tsaya su duba wannan abun su sa ido malamai wallahi suna iya kokarin su a kasan nan ni ban zargin malamai daidai gurgudu an yi wa'azi to malaman ma su ne casualty sai su ake kashewa ko kun san cewa akwai litsin malamai da wallahi sai an ga bayan su an halakar da su wallahi duk malamin da ya tsaya a kasan nan yana zakin baki yana magana yana cewa kalana ce kaza wallahi wata ran za ku je an je gidan kashe shi kuma an kashe kawai yanzu a Najeriya wai an kashe mutum an kashe banza malami mai da'awa malami mai karantarwa malami mai Allah ya ce annabi ya ce aje a kashe shi an kashe banza ba wanda ma zai buka du wallahi so dama abinda ake so a sakkata malaman a rufe bakin su a hana su magana shikenan kuma mabarnata su mike kafa su yi ta barna so mu yi addu'a ta musamman Allah ya bamu shugabanci na kwarai Allah ya bamu shugabanci na kwarai Allah ya bamu shugabanci na kwarai Allah ya raba mu da ƴan siyasa masu kwadayin mai zanzuma aljihuna Allah ya hada mu da ƴan siyasa masu kishin kasar su masu kishin bangaren su masu kishin addinin su masu kishin al'ummar su masu kishin jama'ar su irin waɗannan mutane su muke da bukata wa yanda ya kamata mu mara musu goyon baya kuma ina gaya muku cewa wallahi lokaci yayi da duk mutum musulmi a Najeriya yanzu ya kamata ya sani cewa siyasa ba jam'iyya ake bi ba jam'iyya ake bi ba ana bin shakhsiyya ne akwai bambanci tsakanin jam'iyya da shakhsiyya ba ruwanka da jam'iyya duba kaga a ko ina aka ajiye mutumin kirki je ka zabe shi in ma ana aiki da zaben amma alal aqalli kai kokari wajen taimaka wa mutumin kirki duk mutumin kirki inda yake ka taimake shi ka goyi bayan sa dan ya taimaka ma amma aqida ta jam'iyya ni dan jam'iyya kaza ne mu dole sai mun yi fada da wane wallahi wannan ba zai kai mu ba a yanzu a tafiyar mu a Najeriya muna fatan Allah ubangiji ya ji kan dukkan malamai na sunna da aka halakar a kasan nan da wanda muka sani da wanda bamu sani ba wadanda kuma suke layi ubangiji Allah ya ba su mutuwar shahada kuma bayan sun tafi Allah ya tayar da wadanda suka fi su yaji wadanda suka fi su tattasai wanda suka fi su citta wanda za su tsoratar da dukkan azzalumai wadanda suke zalunci wadanda suke hayinci Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani ya ba mu aljanna ta firdausi ya ba mu damana mai albarka Allahumma aizal islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'a ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin وامي عوزة الدين يا رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا رب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا رب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا رب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته